sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a FM Lomar da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 15 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Shugaban kasar Ghana yana kira ga al'ummar kasar su kwantar da hankalinsu dangane da rahotannin cewa yan ta'adda suna auna wani hari kan kasar da kuma Togo. Sakataren tsaron Amurka yana ziyara ga wani jirgin ruwan yakin Amurka a yankin teku da ake kira na kudancin China domin tattauna wato jaddada kudirin Amurka na tabbatar da tsaro a yankin. Masu fashin baki kan gazawar Koriya ta Arewa wajen harba makami mai linzami na maimacin tafiyar dogon zango a yau Juma'a suka ce wannan ba kuma ba bane ta fuskar soje a kasar.
To kanun labaran kenan, za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta sake shan alwashin kwato ɗan matan Chibok. Za kuma aji yadda ake tsugunar da wasu ƴan matan na Chibok a nan Amurka. Idan mun leka Jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa wasu kungiyoyin farar hula sun sha alwashin yin fito na fito da abin da suka kira kama kariya. Sannan za a ji fashin baki kan matakin farfado da naira da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya dauka ta wajen samar ma ƴan Najeriya kuɗin China kai tsaye. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Usman Kabara na tafar da shirin musulunci tushen rayuwa. Za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Amma yanzu a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ghana John Mahama ya kira ga al'ummar kasar cewa kada su tada hankalinsu dangane da rahotannin cewa ƴan ta'adda na kungiyar Al-Qaeda a rashin Afirka na shirin auna wani hari kan kasar da kuma kasar Togo. Wannan ya biyo bayan hare-haren ta'addancin da aka kai a baya-bayan nan kan wasu otel a kasar Mali da kuma Burkina Faso. Waɗannan hare-haren dai wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaeda ta ɗauki alhakin kaisu. A rahoto da Francesca Cacra Fosun ta aiko daga Accra ta ce an samu waɗannan bayanan ne daga wasu ƙasidu na bayanan sirri da aka kwarmato. A cikin jawabin da ya wa al'ummar kasar ta radio jiya Alhamis, shugaba Mahama ya yi ƙoƙarin kwantarwa al'ummar kasar hankali. Ghana ta sanya kasar cikin shirin ko ta kwana cikin watan Maris bayan da kungiyar Al-Qaeda a arewacin Afirka ta kai hari a wani wuri mai farin jini ga ƴan yawon bude ido a Abidjan suka kashe mutum 19. Kasidin sirrin da aka fallasa sun ce bayanai da suka samu daga Ivory Coast ciki har da amsa laifi da mutumin da ya kasance wanda ya jagoranci shirya kai harin sun nuna cewa maharan sun shiga Ivory Coast ne da wata mota kira jeep wacce aka yi wa rijista a kasar Niger. Kasidin suka ce maharan sun boye makamansu ne da nakiyoyi cikin spare tire ta motar da suka yi amfani da ita.
To sakataren tsaron Amurka Ash Carter yana ziyara a wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka a yankin tekun da ake kira da kudancin, wato na kudancin China, domin jaddada kudirin Amurka na tabbatar da tsaro a yankin, inda gardama ta ɓarke tsakanin China da wasu ƙasashe makwabtanta kan mallakar wani yankin na teku. A wani lokaci yau zan ziyarci jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen sama na yaƙi USSC Stannis wanda yake shawagi a kudancin tekun China, bayan da wasu sojojin ruwa da ke aiki a jirgin suka shiga rawar dajin da ake wa lakabi da Balikatan, inji sakatare Kata. Bikin rufe rawar daji na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da ƙasar Philippines. Kata ya ce tsaro a yankin yana nan tamkar iskar da ake shaƙa, inda ta wadata babu ma wanda wato babu wata matsala a yanzu haka, amma idan ana ƙarancinta to kuma babu wanda abin zai amfana, wato babu wanda zai amfana daga al'amarin. Kata ya ce matakin soji irin rawar dajin da Amurka da Philippines ke yi yana da muhimmanci wajen tabbatar da tsaro a yankin. Ya bayyana jiya Alhamis cewa Amurka tana ƙara kasancewarta a yankin ta wajen sauya sojoji lokaci zuwa lokaci, wannan ne karo na biyu da sakatare Kata yake kai ziyara a wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka cikin watan Nuwamba bara. Ya yada zango kan jirgin ruwan da ake kira USS Theodore Roosevelt.
To hakanan kuma masu fashin baki kan gazawar da Koriya ta Arewa ta yi wajen harba makami mai linzami mai cin tafiya na matsakaicin zango a yau Juma'a suka ce ba komai bane ta fuskar soji, maimakon haka wannan hanya ce da kasar take bi na kera makamai masu linzami wanda za su yi da kun makaman nuclear. Jeffrey Lewis wanda shine daraktan cibiyar kula da hana yaduwar makaman kare dangi a yankin gabashin Asia jihar California yace ko da shike ina ji mutane za su iya kallon gazawar su yanke hukuncin wannan ya isa dalilin da kada mutane su hana kansu bacci kan Koriya wato kan Koriya ta Arewa. Gaskiyar magana ita ce masana kimiyyar kera makamai masu linzami na kasar za su koyi darasi mai kyau daga wannan gazawar da kasar ta yi. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC.
To ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Senator Bernie Sanders da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun gwabza zafaffar muhawara da daren jiya Alhamis a unguwar Brooklyn na birnin New York a gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi ranar Talata a jihar. ‘Yan takarar biyu sun yi musayar kalamai masu zafi inda suka soki juna kan ko suna bin ka'ida a fafutukar da suke. Sanders wanda a baya-bayan nan ya ce yana tababar ko madam Clinton tana da tsinkaya ko tunani da ya cancanta ta zama shugabar ƙasa, amma aji Alhamis ya yarda cewa tana da ilimin zama shugaban ƙasa, duk da haka yana da shakku kan tsinkayarta. Ita kuma madam Clinton ta zargi kwamitin yakin neman zaben Senator Sanders da tayar da zaune tsaye koko tayar da husuma. Madam Clinton ta ce jama'ar New York sun zaɓe ta har sau biyu a zaman wakiliyar majalisar dattijai, kuma shugaba Obama ya naɗa ta sakatariyar harkokin wajen Amurka, domin haka tana da basira da tsinkayar zama shugaban ƙasa. Sai kuma ta bayyana abinda take gani a zaman rashin ƙwarewar Senator Sanders a fannin harkokin waje. Ta kira zargin da Sanders yake yi mata na cewa ta karɓi maƙudan kuɗi a zaman gudunmawa na yaƙin neman zaɓe daga hannun masu hada-hadar kasuwar sayar da hannun jari, da cewa zargi ne maras tushe. To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga birnin Maiduguri na arewacin Najeriya, inda hafsoshin sojin Najeriya na ƙasa Janar Tukur Yusuf Burutai ya yi alkawarin cewa da izinin Allah sai sojojin Najeriya sun kwato 'yan matan Chibok da aka sace shekaru biyu da suka gabata. Wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya fara ne da tambayar su halin da ake ciki a fafatawar da ake yi da 'yan bindigar, sai ya ce.
To alhamdulillah wannan fafatawan tana cin nasara sosai, kuma mun gode ma Allah akan wannan nasarar da muke samu. Har yanzu dai akwai ɗan sauransu, to muna nan muna sake ci gaba, mu tabbata mun ƙarasa da su duk inda suke, kowane dungu suke za mu bi su, inda suka gudu duk za mu bi su, da inda suke yanzu ma muna ƙoƙarin tabbatar cewa mun gakuro su duk inda suke, insha Allah.
Na'am. Akwai taro da gudanar kwanakin baya wanda kuke magana game da abin da zai dinga gano inda aka ajiye bomb, wanda na tabbata ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaban mayakan ku yanzu haka. Kamar yanzu ina aka tsaya ne game da wannan na'ura.
Na'ura dama muna da su. Amma wanda abin da muka karo shine akwai wasu motocin da muka kawo, wanda su duk inda aka aje kan wayar nan bawai aka binne a ƙasa, za ta hau kai ne ta tarwatsa ta, ita kuma motan ba abin da zai same ta. To su ne muka kawo, kuma muna amfani da su, kuma shi muka amfani da shi muka shiga cikin wannan alagar nan, inda
Mun kare daga karshe akwai wannan dukkan Najeriya yanzu batun da ake shine batun ƴan matan Chibok. Yanzu dan kuna samun nasara har suna kwato wasu jama'a da dama daga hannun waɗannan mara. Kamar kuna ganin za ku samu nasara ku fito da waɗannan ƴan mata?
To duk abin da muke fata kenan, Allah ya bamu wannan nasara. An ka duba kullum muna samu wanda muke ikon Allah muna ceto su daga hannun waɗannan mutane. Kasan a cikin watan da ya shige ma mun ceto wajen mutane 11,000 wanda suka bazu kota ina. To wannan muna fata muka ci gaba da haka za mu samu nasara. Kowa ya nema ba yayin matan Chibok kadai ba, akwai mutane wasu da yawa da suke hannun waya na ƴan ta'adda. Fatan mu shi ne mu ci ceto su gaba ki daya.
Turan kare dai mun gode kwarai da gaske. Littoral General Tukur Burata kenan babban hafsan sojojin mayakan ƙasa na Najeriya. Mun gode da kalli.
To kuma a gaida ɗan mutan biyu. To a nan Amurka ma ana nan ana ƙoƙarin tsugunar da wasu ‘yan matan na Chibok. Abokin aikinmu Mahmud Lalo ya halarci taron manema labaran da aka shirya don zagayowar tunawa da ‘yan matan na Chibok.
A lokacin da ‘yar majalisar dokokin Amurka Frederica Wilson ta jagoranci wani taron manema labarai ne domin yin juyayin cika shekaru biyu da sace sama da mata 200 a garin Chibok da ke arewacin Najeriya. Wasu daga cikin ‘yan matan da suka samu kuɓuta suka yi jawabi dangane da sabon hoton bidiyo da ya fito. Sa'a wacce ta yi magana da madadin sauran ‘yan matan ta fara ne da nuna alhininta da kuma irin kewar da suke yi na ƙawayensu.
And it's really touching that today is 2 years since my classmate is still missing. And
abu ne mai so sarai a ce yau shekaru biyu kenan ba a ga uwana ɗalibai ba. Idan na duba irin sabuwar rayuwar da nake yi a nan, gashi ina karatu, sai na tambayi kaina ina sauran ‘yan matan da suke riƙe a hannun ‘yan Boko Haram. Dama a ce suna nan tare da mu mana. Jiya da na kalli hoton bidiyon ‘yan uwana ɗalibai 15 a raye, abin ya so samun rai matuƙa, har na yi ta kuka. Na so a ce zan iya magana da su, na so a ce za su ji ni domin mu gaya musu yadda muke kewar su.
A lokacin da aka buɗe ƙofar yin tambaya a taron manema labaran, na tambayi ‘yan majalisa Federica ko ta yadda nemi sasantawa da ƙungiyar ta Boko Haram domin kuɓutar da ‘yan matan?
Idan har hakan zai kai ga kuɓutar da matan, ni zan miƙa wuya. Wannan ra'ayina ne fa. Ko da yake ba ni ce shugabar ƙasa ba.
Cikin wani yanayi mai so sarai tare da zubar da hawaye, sa'a ta yi wannan kira ga ƙasashen duniya.
Ina jan hankalin duniya da kada mu yanke tsammani a kansu. Kada mu manta da waɗannan ‘yan mata, mu ci gaba da yi musu addu'a.
Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To Allah shi kyauta kuma a gaida Mahmud da wannan rahoton. Sai kuma jamhuriyar Niger, inda wasu ƙungiyoyin farar hula suka sha alwashin yaƙi da abin da suka kira kama karya, inda shi kuma ɓangaren gwamnati ke cewa babu wani abu mai kama da hakan. Silabar ma gare ka.
Waɗannan ƙungiyoyin fafutuka da ake kira Resistance Citoyen sun bayyana cewa wani taron nazarin da suka yi akan yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasar ta Niger a yau shine ya ba su damar gano alamomi masu ƙarfi na shirin shimfiɗar da mulkin kama karya a ƙasar da talakawanta suka rungumi tafarkin demokradiyya yau shekaru fiye da 25. Saboda haka suka ƙuduri aniyar yakar wannan sabon salon mulki. Shugaban ƙungiyar Mojen Siraji Isa na daga cikin jagororin wannan yunkuri.
Wai ba zargi ne ba, abu ne na gaskiya wanda ya tabbata a cikin wannan ƙasa. Muka ce ba a yi zaɓe ba, zaɓen da aka yi zaɓe ne aka yi amma ba ta farkin demokradiyya ba. Zaɓe ne aka yi amma a cikin lokacin da aka ɗauki kundin tsarin mulki da duka ayoyin dokoki waɗanda aka tsara don yin zaɓe aka maida su gefe, aka yi aiki da son kai da son rai saboda a biya ma mutum guda buƙata shine shugaban ƙasa na yanzu.
To sai dai shugaban ƙawancen ƙungiyoyi na Rosen Abdu Mamman Lokoko mai ra'ayin gwamnatin Isuhu Muhammadu na kallon ƙorafin na takwarorin nasu na Resistance Citoyen a matsayin marasu digi.
Kashi 60 ko 59 cikin 100 sun zaɓi shugaban ƙasa na yanzu. Shi ya ba shi daman shi naɗa prime minister ya naɗa gwamnati. Waɗannan duka an ƙare su. Kenan ga namu gani yau wanda ɗan ƙasa wanda ya tashi ya ce bai yarda da wannan ba, da doka shi ke faɗa. Doka ko ta kowa ce. In dai su ƴan demokrasiya na ƙwarai, ya kamata su tattara duk abin da gwamnati yake nan shi na yi, wanda suka ga bai daidai ba su kai wajen hukumomi waɗanda ke kula da wannan harka.
Kawancen na Resistance Citoyen ya yanke shawarar shirya jerin gwano da taron gangami a ranar 24 ga watan da muke ciki don nuna rashin amincewa da salon tafiyar gwamnatin ta Nijar. Saboda haka na tambayi Siraji Isa, shin ba sa gudun a zarge su da taka rawa da bazar 'yan siyasa?
To ai wannan zance ba yau aka fara shi ba, lokacin ba rai ai ɗan hurhulla sun hoto sun nuna irin wannan abu a lokacin tanjar, lokacin da aka yi tazarce masu miliki a yau tare da su aka yi wannan zargi. To wannan lokaci su ƴan mine ne kenan? Yau abinda aka faɗa ma ƴan hurhulla a lokacin bare, aka faɗa ma ƴan hurhulla a lokacin tanjar, lokacin tazarce, a faɗa muna shi yau ba wani sabon abu ne ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaimanu. To kamar yadda ba a rasa sani ba a yunkurinsa na farfado da darajar naira, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya garzaya kasar China mai sayan dimbin man Najeriya, inda kasashen biyu suka kulla wuta yarjejeniya da ta hada da samar ma 'yan kasuwar Najeriya takardar kudin China, wato yen, kai tsaye ba sai an sayi dala an fansar ba. Mun tuntubi masanin tattalin arzikin da ya shafi man fetur Dr. Ahmad Adamu don yi mana fashin bakin wannan matakin, sai ya ce.
Da farko dai wannan mataki ne wanda shi shugaban kasa Buhari ya dauka, wanda muke tunanin zai kara ma shi tattalin arzikin kasa kwari, musamman ma ita darajar naira, saboda idan ka lura ta fadi warwas. So kuma hakan ya faru ne saboda yawan shigowa ko kuma amfani da ita dala a wurin canje-canjen kuɗaɗe, ko da ku za ka so kaya ne a can China ɗin. To yanzu wannan jarjejeniya ne za ta sa 'yan Najeriya da suke sayan kayayyaki a China yanzu ba za su buƙatar wannan dala mai tsadan, za su iya amfani da kuɗin China wanda suna da arha fiye da ita dala. Idan kana da naira 30 ko zuwa 37 ne za ka iya samun kuɗin China, amma yanzu in kana neman dala sai kana neman wurin 200 fiye da haka ma. To yanzu kake na 'yan Najeriya za su iya samun kuɗaɗen China da sauki fiye da yanda za su same ta da kuɗin dala a Amurka. Amma kuma za ka ga cewa duk da cewa idan aka ƙara karkatar da akalan shigowa da kayayyaki ko kuma sayayyen kayayyaki ko kuma buƙatuwar ita kuɗin China ɗin ya ƙara yawa daga Najeriya, wannan zai ƙara tasiri wurin ƙara tsadan kuɗin China ɗin, saboda yawan buƙatar kuɗin China zai sa kuɗin China ya ƙara ƙaruwa. In yanzu da naira 30 ake samun kuɗin China, nan gaba za ka ga ya ƙara ƙaruwa ya koma har naira 100, saboda in kai da aka yi a da dala ma ai ta da ƙasa ma da naira 30 ne ake samun dala. Amma saboda yawan buƙatuwar dala ɗin, mun dogara ne kan shigo da abubuwa komai sai mun saya. Yanzu da zama ake cewa wai an kawo jiragen ruwa, manya-manya sun zo da abinci, sun zo da man fetur, sai ka ce wasu su marasa galihu. Ana shigowa da abubuwa a Najeriya, mu kawai mun kasance masu shigowa da abubuwa, mu iya samar da abu da kanmu. So idan muka ci gaba da dogaro da shigowa da abubuwa daga China, to wannan kuɗin China ɗin shi ma zai ƙara tsada, za a ga nan gaba ya koma 100. To abinda matakin da ya kamata ɗauka, yanzu amfani da yen ko kuma kuɗin China wurin cinikayyarmu wani mataki ne na wucin gadi. Amma idan aka dogara da shi har ya ƙara daɗewa, to za a koma gidan jiya. Abinda matakin da ya kamata a ƙara ɗauka batun an yi wannan yarjejeniyan, a zo a haɓaka sassan tattalin arzikin Najeriya, yanda nan gaba ba za mu dinga dogaro da shigowa da abubuwa ba.
To doctor, idan na fahimce ka, wannan ba sauya wani abu ba kawai, illa kawai daman can kuɗin China ba mu samu kai tsaye sai mun sai dala sannan mu sai kuɗin China, amma yanzu kai tsaye ake samun kuɗin China.
Yawwa, yanzu yarjejeniyar da aka yi, yanzu 'yan Najeriya yanzu suna da hurumin da za su iya amsar kuɗin China
kai tsaye,
kai tsaye ba dole bane sai sun canza ta daga dala su dala da kuma su mira ta zuwa yen. To yanzu kawai daga naira za ka iya canza ta ka koma kuɗin China. Shi yasa ma har aka yarjejeniya cewa mu 'yan Najeriya za mu ba kuɗaɗenmu su riƙe su kuma a asusunsu na can, mun wasu ba mu kuɗinsu mu riƙe a asusunmu na nan da gwamnatin tarayya kenan. Da duk wani ɗan Najeriya da ke buƙatar kuɗin China zai zo kawai wurin babban bankin Najeriya, sai a bashi irin kuɗaɗen da yake buƙata ya je China ya yi kasuwancin da yake so ya yi da shi.
To doctor, a ganinka wannan a hakikanin gaskiya zai amfani ƙasar China ne ko zai amfani Najeriya, ko dukkanin ɓangarorin biyu za su amfana daidai wa daida?
Wani gaskiya a yanzu abu wanda zai amfana shi ne kawai China, saboda idan ka lura shi 99 kayyar da ake yi daga China ne ake shigowa zuwa Najeriya, kashi 10 ne wanda ake daga Najeriya zuwa China.
Dr. Ahmad Adamu kenan wani masanin tattalin arzikin da ya jibanci man fetur ke fashin baki kan yadda Najeriya ta yi da kasar China kan farfado da darajar naira. Yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Allahu ya Rahman ya Jalal wal Ikrami Allah shi kace da
Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata bamu samu ci gaban tattaunawar Dr. Alhassan Said Adam Josba saboda buɗe masallacin ƴan kasar Turkiya da aka yi a nan Amurka wanda muka kawo muku. To amma yanzu ga ci gaban hirar ta Sheikh Malamin da muka faro a wancan mako da ya gabata kafin wanda ya wuce. Inda muka tsaya daidai lokacin da Nasir Adamul Hikaya yake ce masa dalibai a da wato almajiran Allah suna rubuta Alkur'ani da ka shin na Islamiya za su iya a yanzu? Dr. Alhassan Said sai ya ci gaba da cewa
Allahu Akbar. Har ka sa na yi kabbara kuma inda ya dace in yi kabbara din. Yadda ake yin wancan rubutun in ba kwakwalwa Allah ya yi wa mutum ba barnan nawa ake yi wanda mutum ba iya gane bai iya rarraba tsakanin za zalun da zaira da ake ta zayun da za wanda shine zadi wanda bai iya bambance tsakanin sin sun ke kashashe bai iya bambance tsakanin sa'un wanda ita ce ake caca bai iya bambance sadun wanda ake cikin nasa sadi ba sa iya bambance in yazo rubutawa ka je ka gani in sun rubuta inda sadun yake sai ya sa sinun inda sa'un take sai ya sa sadun bai gane ba wannan karatun yau da gobe ce take sawa a kiyaye ba iya wace amma yaran mu na yanzu waɗanda suka karanta alqur'ani da makharijul huruf an koya masa menene zal tun yana karami zayun tun yana karami dha tun yana karami sin tun yana karami sannan kuma sad tun yana karami sannan ga sa'un tun yana karami wallahi in yazo rubutu zai rarrabe ya san abin da zai rubuta inda a ce za a rubuta alqur'anin a zo a rubuta din waɗannan da suka yi karatun na yanzu wallahi sai an samu karancin gyara a gurin su biye da waɗanda suka yi irin wancan karatun sai dai in an samu bambancin bautuwa na sani a irin wancan lokutan akwai gangaren waɗanda su kuma yayi sauka 10 yayi 20 wani ya 30 wani Qur'anin ma rubuta ya fi so 50 da hannunsa to shi yasa ba sa yin kuskure a rubutun to waɗannan ku ko so ɗaya ba su rubuta ba inda za su rubutun ba su yi kuskure ba sai dai su yanka inda bai kamata a yanka ba akan wani rubutu da muke kiransa na ilimin Qur'ani ar-rasmul uthmani saboda akwai guraren da ake raba akwai wanda ake hadewa to wannan kuma sai yau da kullun ta sa mutum yana gani amma yaran nan ma rana daya za ka iya nuna musu su gane
akarmakallah akwai wani malami da ya taɓa faɗa min fa mu nan Najeriya ba Larabawa bane don haka wannan makharijul huruf da aka kawo kusan bai dace da yanayin yadda muke karatu ba
sai ya bar sallah sai ya bar zakka sai ya bar azumi sai ya bar dukkan wani bangarori na ibada nan shi ba Balarabi ne tunda Laraba aka saukarwa ai shi alqurani ba na Balarabi bane shi Allah ce ai inna arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadhira kaffatan linnasi Allah ce ba Balarabi ba ba Bature ba ba Bahaushe ko ba Fulatani ko Barbare ko Inyamuri ko Angasko mutanen China ko mutanen Asia a ko Indiyawa dukkan mu gabaki mu daya alqur'ani namu ne kowa ana so ya iya alqur'ani ka karanta shi yadda aka saukar da shi wannan alqur'ani shi Allah da ya saukar da alqur'anin ce ya wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qur'ani ne muka saukar da shi wato bisa gurgudan abinda bukata ta sa a saukar da shi haka daya bayan daya saukar da shi muka yi saukarwa warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani karantawa wannan umarni ne Allah ya baka ko hausan nan wanda ba Bahaushe ba ya ce shi ba Bahaushe bane saboda haka ba zai yi magana yadda Bahaushe yake to ai ba za a fahimci abin da yake faɗa ba saboda kai ma an ce ka za ka karanta qur'ani bisa ganin damarka bisa tsarinka bisa ra'ayinka to karatunka zai zama ba karbabbe ba amma in kana kokarin ka iya baka iya ba kai yadda kake yi wannan Allah zai baka lada amma ya san bai iya ba kuma zai iya gyarawa in an gyara yake gyarawa in yi karatun ba shi da lada ko mai iziya nan a cikin littafin iziya ya faɗa ya ce wanda bai iya bambance dhadin da dha ba wannan in yi sallama ba sallar
ga iyayen da watakila ba malamai bane, kuma ga talauci ba mamaki shi yasa suke zaɓin su tura yaransu waɗannan makarantu na tsangaya zuwa wasu garuruwa.
Wannan bai zama wa aibi mai nisa idan ya zama ni ba zan iya karantar da ɗana ba, ba zan iya kai shi makarantar da zai karanto, ba zan iya nemo wanda zai karantar da shi ba. In tura shi wani guri tsangaya, amma in tura shi tsangayar da za a ɗauke masa nauyin abinci da gurin kwana da tufafi da sabulun wanka da na wanki, wannan ita tsangayar ba ta zama laifi in an dauki wannan. Amma in tsangaya ce irin kawai ta a tura yaro ba san ina ya tahu ba, ana kiransa ta majira dodon tsaki, wallahi haramun ne.
Shin waɗannan makarantu na Islamiyya da ake amfani da allo da alli, kai kana ganin za su iya mai gurbin waɗancan tsangayu da a da ake da su inda ake hura wuta ganga ganga ana karatu da daddare?
Har ma sun wuce daga shekara 20 da na gama jami'ar musulunci zuwa da kafin in gama, yau ban isa in ce ga ɗalibin da ya haddace alkur'ani a guri na ba ta kuma wannan hanyar, inda irin waccan hanyar ne yanzu da wanda suka haddace alkur'anin yan kadan ne, wanda ƴaƴana ma suka karantar da qur'ani ko almajirina, wallahi ban san iyakacin yawan su a irin wannan lokacin. Wannan tsarin yafi wancan baki dayewa, duk wanda kaje yana faɗa kaje kaga ya kai ɗansa irin wannan makarantar, kowane ne shi.
To muna godiya Dr. Alhassan Said Adam Jos wanda ka samu tattaunawa tare da wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya, muna godiya dukkaninku. Sai kuma wani makon za mu sake juyowa da wani sabon shirin. Ciyu Bahiro Diodone shine ya hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Bisala
ka zare da bata da nono Allah shi ka fi da biyanta tun da mun sheda.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga Usaina matar Alhaji Umar Forever Gashuwa, inda ta ce muna jajanta al'ummar ƙasar Japan sakamakon girgizar ƙasa wadda ta yi sanadiyar mutane da dama. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba, amin. Shi kuma Hanza Galadima birnin Kebbi cewa yayi, ina kira ga 'yan majalisun tarayyar Najeriya da cewa sani fa al'ummar Najeriya mun san irin katoɓarar da suke tafkawa a zaron majalisu domin ganin kada shugaban ƙasa Buhari ya yi nasara kan ƙudurorinsa na cigaban ƙasarmu, saboda haka ku sani ba wannan muka tura ku yi a zauren majalisu ba. Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa ta yi, Allah sarki 'yan matan sakandare na Ciba, shekaru biyu kenan cif-cif da sace su ba amo ba labari, muna roƙon Allah ka bayyana su cikin ƙoshin lafiya, amin. Saƙo daga Isuhun Dila Faki, ƙofar gabas a jihar Kaduna. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yayi, shekaru biyu da sace 'yan matan Cibok, hakika iyayen yaran suna cikin baƙin ciki akan wannan al'amari. To amma abin da ya kamata mu yi shi ne addu'ar Allah ya taimaki shugaba Buhari domin ya samu ƙwato su. Saƙo daga Okashi Abdulsalam Koko, jihar Kebbin, Najeriya. Assalamu alaikum VOA. Daukacin al'ummar Najeriya, muna yi wa shugaba Buhari fatan alkhairi a tafiyarsa zuwa ƙasar China. Allah ya maido shi gida lafiya. Ya kare mana shi daga 'yan majalisun wakilai da na dattawa. Saƙo daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau ta fara ne da cewa fata na garin Lamiri, Allah ya sa taron da ƙasashen musulmin duniya ke yi a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya kan batutuwa da dama da ke ci musu tuwa ƙwarya ya sa haƙonsu ya cimma ruwa. Saƙo daga Alhaji Umar Forever.
To yanzu kuma ga Sahabu Imam ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
A Brazil, kotun kolin ƙasar ta yi watsi da kokarin da shugabar ƙasa Dilma Rousseff take na dakatar da shirin tsige ta a guri da kotun ta kada asubahin yau Juma'a bayan wani zaman gaggawa da kotun ta fara jiya Alhamis, wadda hakan ya ba da damar majalisar dokokin ƙasar ta fara ɗaukar matakan fara tsige shugaba Rousseff, wacce da alamun madafun iko ke ƙara kuɓuce mata. Da wannan hukuncin da kotun ta yanke, hakan ya share fage ga majalisar wakilan ƙasar da ta kada ƙuri'a ranar Lahadi mai zuwa kan ko za ta gabatar da tuhuma kan shugabar ƙasar. Shugaban ƙasar Ghana John Mahama ya yi kira ga al'ummar ƙasar cewa kada su tada hankalinsu dangane da rahotannin cewa 'yan ta'adda na ƙungiyar Al-Qaeda rashin Afirka tana auna kai hari kan ƙasar da kuma Togo.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya tayi na gabatarwa, da Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Galaba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.